saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a ranya mai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma tashoshin na Zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru ne Shanu tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar dai yadda wasu ku suka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Zamu mai da hankali ne kan wani fiyade da aka yi wa wasu yara kanana wato mata.
Ina so ne abimin hakkin ayana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su. Abimin hakkinsu kuma ina roƙon al'umman musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a.
A makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai karancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fiyade da aka yi mata. Za ku ji kwa ina ne.
Ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaihiyarta mahaihinta ya dauke ta zuwa gida ne. Sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi. Sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta.
Amina yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Haka yake Madina. Bari mu dada tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne.
Yau ma za mu bude wa ƴan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in namu na yau shine ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fiyade musamman ma na ƙananan yara yayin da yake zama ruwan dare.
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-6-5. Sannan yau dan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a tabo a yau.
Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. Kuma ɗan uwana mata ku kira domin filin namu ne.
Lokaci ba bari mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra a kudin iya.
A kofar gida yau na iske dan iya a kishin gidi na ce dan uwa rabban da in ji duriyar kafa an dade yace to kai na ikara so kake kawai in bi duniya in karade a irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targade. Dubi dai yadda ake ta faman yi wa ƴaƴan jama'a taɗe. Wani labarin ma sai dai kawai idan mutum ya dora hannuwansa a kunnuwa ya dode saboda cin zarafin da ake yi wa ƴaƴan al'umma ta hanyar fiyade ya fi gaban hankali ya nade. Kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankade. Shi yasa lamarin rayuwar mu yanzu gashi nan duk sun bi sun murmurde kusan komai aka tasa a gaba sai ga yana tafiya a shagide. Nace gaskiya kuma dan iya maganar hawhawan lalata yara ta hanyar fiyade akwai takaici. Dubi dai yadda wasu mutane suka bar ƴar shekara 14 a sakkwata da ciki tana takicikici kuma don ma ƙara daurewa ƙarya gindi har da bada kuɗin cin hanci har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci. Ga kuma labarin yaran nan ƴan shekaru 4 da kuma shekara 7 da babansu ya jefa su cikin kunci da yadda ake zargin yakan bi su da daddare ya lalata musu rayuwa duk da kankantar da suke da ita. Kuma gashi yanzu batun ana ta dogon turanci. Babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa koda da dokoki a ƙasa a Najeriya to fa bin su yayi karanci. Shi yasa idan wanda aka yi wa fiyade ba ta da gata to shikenan haka za ta kare cikin wulakanci. Don ko wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani ƴanci. dan iya yace to ni fa na ikar ina ganin idan ana magance irin wannan rayuwa irin tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama yayi fyaɗe kawai a dauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har yayi wa ƴar jama'ar da yayi fyaɗe ciki kamata yayi kawai a daure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma a yi tsarin haramtawa kowa kai ma irin waɗannan mutane dauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na dore ƴaƴan su kan kyakkyawar turba ta karantawa da zamantakewa da za su zama abun mamaki wanda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan ƴaƴa farmaki babban bukatar dai ita ce a ga al'ummar wannan ƙasa sun koma rayuwa akan kyakkyawan tafarki.
To jama'a, makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fiyade a Sokoto ya ja hankalinmu, amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka bangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya hado mana dangane da wannan batu.
Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahaya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su ma'aikata ne a hukumar tsaftace birnin Sokoto ko da yake dai sun yunkurin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin boye wannan labarin. Yanzu haka dai yarinyar mai shekaru 14 da haihuwa mai suna Maryam na dauke da cikin watanni 6 karkashin kulawar hukumar hana fatocin kananan yara ta NAPTIC Reshen jihar Sokoto. Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa, kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin.
Sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto, wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu. Dangantaka ta da Maryam ni yayar uwata ce. Abin da zan gaya masa kishin Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru, ita dai wannan yarinya mahaihiyarta ta zama babu bayan rikwanta. To ta nan ho yarinyar ba abinci da matsaloli sai Allah ya kawo mata waɗanga kaddarori. Sai wasu ma'aikatan suda, ɗaya daga cikin Ahmad Yahaya Nawawi, Ibrahim Isa, akwai Habibu Abdullahi, sai sun ka haɗa kai da wata kamar agent ta gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su bata tallafi. Wai sun yi amfani da cewa su masu bada tallafi ne, zakka da waƙafi. Sun ka ba yarinya kuɗi, sun ka lalata ta. Hakika waɗanda sun ka kama waɗanda sun ka lalata yarinya wasu ƙungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane haƙƙinsu. Su sun ka kama su cikin ofis sun ka aikata wannan abin.
Bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a ɗauka, kamar yanzu ni kuke so ai?
Ni abin da nika so kawai a ba yarinya haƙƙinta. In Allah ya kaddare mu da gani, ina ganin likita ya muna bayanin za a yi mata CS. Yarinya ta ji dama, sai mu ba su ɗako ɗiyarsu da an ka haifa, sai mu ci gaba da shari'a da su akan haƙƙin yarinya.
Akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta, an ba da kuɗi ana ta magana na cewa a kashe wannan maganar kada ta fita. Me kika sani a cikin
wannan? Babu shakka baban yarinya an bashi 50,000.
Haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fatocin kananan yara ta Reshen jihar Sokoto domin ganewa idanta halin da Maryam take ciki. Ga abin da take cewa,
ko yaushe kwana daya zan zo, kwana biyu zan zo, in ce Maryam da mi kika so, duk abin da kika so in sai in kai mata, mu yi hira da ita in sanya mata ranta sannan in dawo gida. Hukumar NAPTIC ta tsare lafiyar yarinyar nan domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai. Mun gode mu Allah, yarinya ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta.
Tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin, inda bayanan da muka samu suka nuna cewar sun kashe kuɗi kusan naira miliyan 1. To sai kuma ɗaya daga cikinsu wato Habibu Abubakar da aka damƙawa amana ya kasa saukewa, inda rahotanni suka nuna cewar ya bada kuɗi kimanin naira 50,000 ga mahaifin yarinyar domin kauda wannan labarin. Malam Muhammadu dai shine uban yarinyar da yanzu haka take fama da ciki na watanni 6, ya kuma ce karɓi kuɗin ba da manufar lullube wannan maganar, sai dai saboda kawai rashin lafiyar da yake fama da ita. Dama abin da yake cewa,
gaskiya sun bani wani lokacin ina cikin rashin lafiya, ne zan haffan da lafiya na hajji na malaki ta ce mina sun ka ce to za su taimaka min da wannan, ya zan saka bani sun ne ka 50,000. To gaskiya lamarin dai mutanen da suka aika wannan abin dai bisa ga sai dai na lamari na musulmi, mu namu na musulmi da al'ada mu, sai ka ga abin da ya cin ma ana sai a fatan dama ga Allah da manzon Allah, kai hankuri bisa ga abin da aka kaddara, kai hankuri su saka haka suka roke ni da ni hankuri su saka haka nan nake ji kuma magana da suka yi su saka haka nan sai na tije ta ba don wai kudi sun ka bani ba
tun farko dai sai da waɗanda ake zargi wato Ahmadi Hayana Wawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hira da muka yi da su ta wayar salula ga ma abin da suke cewa
wallahi malam gaskiya magana zan wa ma wannan magana ko wallahi premi yan mu kawai akai wallahi akwai premo ya kamata ku yi mun adalci ku san abin da za a buga kan wannan kin sai a bari a jina mu wannan kin wallahi
da hannunku
wallahi wannan
gaskiya ba hakan ne ba wallahi kada jina an kai wannan wanda waɗanda ba son ka kama yarin ya tsaye wurin wasu in ya bari wallahi mu an yi mun shi saboda harkar siyasa sun taho ma sun ba da sheda kuma in kana son ganin su ina yin kira su waɗanda son ka doko yarin
to sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattabawa hannu a hukumar hana fataucin kananan yara ta jihar Sokoto dukkanin waɗanda ake zargin basu musanta zargin da ake musu ba na ziyarci hukumar ta hana fataucin kananan yara ta NAPTIC dake lamba 16 kan titin Bunza a cikin garin Sokoto domin ganin halin da yarinya Maryam take ciki kuma na sadu da daraktan yanki na hukumar ta NAPTIC Abubakar Tafara sai dai yace da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu ya san dai cewa yarinya Maryam tana hannun hukumar sai ya samu umurni daga hidikotar hukumar dake birnin Abuja sannan zai yi magana da manema labarai akwai dai zargin amfani da kudi domin dakile wannan labarin a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar yan sandan jihar Sokoto ta ce rundunarta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi kamar dai yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Sokoto ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya shaida mini ta wayar salula
eh haka ne suna hannun mai ba amma dai at the moment gaskiya we don't have any information to share with you people amma dai at the moment we are able to put up something in Allah that we would even call you for a press conference
to koma dai miye waɗannan matakai da rundunar yan sandan jihar Sokoto ta dauka dangane da wannan batu yayi wa dangin yarinya Maryam dadi kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaidawa muryar Amurka
yan sanda sun dauki mataki kwakwara kuma mataki mai kyau domin commissioner yan sanda ta kyanke su an ka dauko su ko ya ruye su ya tambaye su yace ko aikata sun ka ce wallahi sun aikata lalata da yarinya amma wai suna kuka alfarma suke nema
to sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta dalilin da yasa ta dauki maganar kenan ta kai ga commissioner yan sanda na jihar Sokoto kuma ta ce an kawo mata dauki ta ce
NAPTIC ta kasa ruhe su suna hitowa su nemin barazana area boys suna turo min text ga waya za su kashe ni in ban yadda ba sai na dauke magana zuwa office din commissioner yan sanda
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria
ta akai da Lamido Abubakar maganan dai ba daɗi Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu leka zauren shirin domin iyali inda abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra wato a cikin shirin ta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi inda wata mata ke zargin cewa mijinta wato baban ƴaƴanta yayi lalata da ƴaƴan nasu
yanzu dai abin da kokarin da Hajiya Sa'adiya take yi a samu a karbo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba dan kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan 2
kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙin bil'adama ta Human Rights a farko can kin samu ganin su
ban samu ba
yanzu ban da Hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki
babu Hajiya ce
ya maganar su Sumalan Khamis Al-Misri wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shine yayi wani kokari yayi
to shine Malam Khamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an bashi takarda alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu to kuma saboda Hajiya Sa'adiya ta ci magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai ya in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ba
yanzu ki a ina kike tunda kin buro gidan mijinki kuma shi wancan abokiya kuma yana tare da shi can gida kuma tunda ki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina
yanzu ina gurin Hajiya Sa'adiya
menene takamaimaki kike so a muku?
Ina so ne a bi min haƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya.
Shi mai gidan naki an ce hada ko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu ba ki da lauya?
Ba ni da lauya, amma yanzu abinda hajiya sai na kenan ta yi kokari.
Tana kokarin neman miki lauya?
Sabida tana hajiya Sadiya tana kokarin ta samu min lauya ne. Amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji ko kana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
Bai an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar?
Ba a kai shekara ba.
To shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma?
Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina bukatan addu'anku don Allah ku dinga addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'innan yara a halin da suke ciki.
To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman, shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation, wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari.
Lokacin da kisin ya zo mana, na kira Fatima na zauna da ita, nake faɗin mata ya aka yi tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving case din, an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga ma na ji haka na san cewa akwai magana. Ya za a yi a ce ina zargin an lalata min ƴaƴa, sannan daga ƙarshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison. To tun da muka je taron ƙungiyoyi a nan Rigasa, sarkin hayin Malam Bello ya kira ni yake faɗi min, to ga mu nan fa aiki ya same mu, don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta, kuma yanzu haka tana nan kwanata biyu kenan a prison. Gaskiya na kiɗi mu sosai, don na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar Litini don mun je taron asande. Ka dole za mu bari sai ran Litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa. To anan na kiɗi mu sosai da naji an ce mata biyu ma suna prison. Ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki, ita da mijinta da Fatima suna prison. To kaga dole abun ya zama akwai ci zarafi a ciki. So na tambaya sai aka ban namban Malam Hamis Almisri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa. Na yi farin cikin haduwa da Malam don ya fayyace min duk abubuwan da suka faru. Ramman da gaskiya ban zauna ba, ni ne kokari muka san yanda aka yi, muka je muka fitar da su Fatima tukuna, tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan. To mu ne muka kai, aka bada kuɗi naira 15,000, aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki. To already ko da aka yi belin su, an samu ma ita wannan ta fara bleeding,
tana zubar da jini.
Eh, tana zubar da jini, kusan kenan kaga ciki ya lalace. To amma mu duk bamu samu wannan ba, sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abinda bai dace ba daga ita kotun Rigasa. Dan bayan an yi belin su, alƙali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma. So abinda yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba, sai su Fatima suka sake kira na suna kuka cewa ya an aika ma cewa ranar 18 ma sun koma kotu. Ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar 19 ne? Tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke ce makon nata.
Akan me aka koma?
A gaskiya shine mu ma bamu gane ba. So na dan yi kokari in tattauna da su, nace to da aka ce kotu me aka yi? Sai suka fara nuna min irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin. Suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na ila, ko da ba shari'a nake yi ba, ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba, ballan sana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi. To kalaman ba su da dadin ji gaskiya. Kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai. To kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu, ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi. Tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa. To shine na dai kokari da kai na dama mun saba bin irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal. naje na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga sai daga sauraron shari'ar tukuna aje ayi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a dan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma bata shari'ar fadi to saboda haka a ce muke mu a dauke shari'ar daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta to alhamdulillahi kotu ta karbe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kopi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara 3 da shekara 2 ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba haƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina ƴaƴa tace ƴaƴa ba su a hannunta hankalin mu ya ƙara tashi kuma da sace tafiya can Sharia Court of Appeal nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya bada so sai suka ce mun is a civil case din da shi yayi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan rigasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da ƴaƴanta
ni ban ma san ma wanne ya fi bakin ciki ba ka zama baka tare da ƴaƴan naka mun ma laifin da aka aikata
kuma ni abin da yake ma bani mamaki wannan matsalar ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fiyade kuma kananan yara
kin san ganye nake kaman tun a da akwai amma akwai wannan kunya akwai tsangwama tare da wai a ce ko zaki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin ƴaƴan su ta hanyar lalata amma ba su iya fitowa su fada saboda gani suke kaman ƴaƴan nasu ba za su auri ba wai a ce babu budurci tare da kai amma ba yanda za
kuma mutane
su nake wato sai mi ta shiru
Allah ya kyauta
ga kira nan na shigo mana
daga
jihar Kebbi
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam to wace kan live
Fatima dal na computer mai yamma daga jihar Kebbi
to Fatima barka da zuwa
Barka ta ramu lafiya
lafiya kallon Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fiyade da ake
yi musamman ma na
kananan yara
to abin da ya sa a magance matsalolin fiyade ga kananan yara dole sai uwaye mata sun tsaya tsaye musa ga cikin fada musu tarbiyya mai kyau tun suna kananan yara
to ai musamman ma yara kanana ba wai rashin tarbiyya bane tunda suna cikin wannan yanayin zan ce ba su mallaki hankalin su ba to kiya dan laifin su ne
a ne san manyan ne
to kenan kina nufin
wato a mai yara maza kanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka
To mun gode Fatima.
Allah.
To mun gode Fatima.
To mun gode kware da gaske. Sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tuna mun tabo shi a ƴan makonni da suka wuce ban san ma sauraro ko sun tuna ba.
Eh wannan matsalar Fatima sunanta.
Wanda shirin domin iyali suka kwashe makonni suna tattaunawa
akai. Mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryar yaran to shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali.
Hakane.
To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi abu daya ke za ku iya kira ku fada mana hanyoyin da kuke gani za iya bi domin magance matsalar fiyade musamman ma ga kananan yara. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Yanzu kuma ga kiran nan ya shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Ni
magana Sumayya my heart ba wanda ta mina ka jihar Kaduna Najeriya.
To malama Sumayya, muna jin
ki. Ya kamata gaskiya waɗannan masu harkan fyaɗen gwamnati ta musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa, wanda duk da a ce wani gidan har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke ji dace ba. Wannan shine ra'ayina daga Sumayya my heart ba wanda ta mina.
To wannan Sumayya, kafin ki aje waya, ta wannan hanya kike ganin za a iya magancewa? Wane doka kike ganin wato wannan hukunci kika ga ya dace ko me iyaye?
Eh, gaskiya ya kamata a dinga musu hukunci ne tsanani ne, wanda ko da a ce wannan su ya gani ba zai dinga aikata hakan ba.
Mun gode sosai Sumayya. To ga wani kira nan mun samu daga jihar Kebbi, wace ce ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Menene sunan?
Shamsiya dan ne kuntsa mai yima daga jihar Kebbi.
To Shamsiya, ke ko menene ra'ayinki a yau? Ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga ƙananan yara mata?
Wannan abin bai dace ba gaskiya. Ya ce mutane su sa tsoron Allah.
To kina ganin akwai wata hanyar da yake, akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar, ko kuma wato a rage afkuwar irin waɗannan matsalolin?
Eh, lallai addu'a za a sa.
To a zauna a yi addu'a kenan.
Ta?
Na ce a zauna a yi addu'a kenan.
A yi Allah ya kare mu.
To mun gode sosai. To kaman dai wayan Shamsiya shine na ƙarshe ga lokaci nan na karatuwa. To wannan ni ban ma san ma daga inda za a fara. Bai kamata a ce yau za mu kammala wannan maudu'in ba.
Gaskiya ya kamata mu ci gaba.
Kisan Amina, kafin ki ci gaba, akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka haɗo mana ɗazu da nake saurare, abin da ya tsaya min a hankali a kaina, da ta ce ƙananan kotuna ma ba sa wannan,
wato ba sa amsa ƙara, zan kira
abin. Eh, amsa ƙarar fyaɗe ko kuma ba. Mamma sai yadda zan sashi ba.
Abin da ya ɗore min kai.
Gaskiya. Saboda ya za a ce don yana ƙaramin kotu ne shi ne za a ce babu, wato babu hukuncin da za a yanke wa wanda suke fyaɗe, ko ko ba babban matsala bane ba gare su.
Ba huruminsa ba ne.
Huruminsa babban kotu ne kenan.
Ina sa ran haka.
To wayanda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa.
Sai mun ƙara bincike akan wannan. Kamar yanda na ce za mu ɗauko lamarin, za mu tunkari.
Ci gaba da bibiya.
Ƙwarai da gaske. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti, Mr. Dan Crafton, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa,
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin, waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya. Feel it.